العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala cikin amincewarsa rayuwar mu ta isa wannan rana ta Juma'a yau 9 ga watan Safar shekara 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda kuma yake daidai da nawa ne ga wata ne, 24 ga watan Yuli shekara 2026 miladiya. Mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin Alkur'ani mai girma, gurbatan abin da ya sawwaka. Muna karatu cikin Radul Ashan ila ma'ani Alkur'an da Sheikh Abubakar Muhammad bin rahimahullah. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka. Muna karatu cikin suratul Tauba. Mun tsaya aya ta 6, za mu tashi aya ta 7 insha Allah. Malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم ما يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يردونكم بأفواههم وتعبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون.
الله تعالى yana ambaton dokoki ne da za a mu'amalanci mushrikai a wannan lokaci. Bayan da Allah madaukaki ya ambace rangwame dangane da mushrikai waɗanda suka warware alƙawari aka ce a yake su, to in an samu wani daga cikin su da yake da kyakkyawar manufa kuma yake so ya raƙu musulmai saboda wata maslaha, to a bashi kariya ya shigo daular musulmi. In Allah ya nuface shi da fahimtar gaskiya, sai ya fahimta bayan ya ji kalamin Allah. In kuma Allah bai nufe shi da musulunta ba, kana ya gama muradinsa aka amfana yana son komawa, to a bashi kariya don kada wani musulmi ya cutar da shi a kai shi inda zai samu aminci cikin jama'arsa. To bayan da aka ambaci wannan, sai Allah ta'ala ya ce kaifa, ta yaya ma yakunu lil mushrikina ahadun inda Allah, ta yaya ma za a ce mushrikai suna da wani alkawari a wajen Allah da manzansa. Ya za a ce Allah da manzansa ma su yi alkawari da mushrikai? وهم كافرون الحال سو كافرين، اي هم بهما غادرون. كما دا wannan warware alƙawarin nasu da suka yi ma Allah da manzansa sun zama yaudara. ثم استثنى الله تعالى الذين لم ينقضوا العهد منهم، sai kuma Allah ya kebe waɗanda ba su warware alƙawari ba. وامر بالاستقامه لهم ما استقاموا للمؤمنين، yayi umarni a tsayu musu da wannan alƙawarin nasu matukan su ma sun tsayi wajen kiyayewa alƙawari ga muminai. Faƙala, sai Allah ta'ala ya ce illal ladhina ahadtum inda almasjidil haram, sai dai kawai waɗannan da kuka yi alƙawari da su a masallaci mai alfarma. Yanzu nan an kore dukkan mushrikai, ta yaya ma Allah da manzansa ma zai alƙawari da mushrikai, ai korewa ne, ai Allah da manzansa ba zai ma alƙawari da mushrikai ba, suna kayin manufarsu ta shirka da yakan addinin musulunci da warwarewa duk wani alƙawari da aka yi. To yaya kuma za a kiyaye musu wani alƙawari a mayi da su? To sai aka ce, amma fa waɗannan da suka kulla alƙawari da kai a masallaci mai alfarma, waɗannan su a kiyaye musu. Yawmul Hudaybiyya, wato a lokacin da aka yi bai'atul Hudaybiyya, yadkhuluhum fi ahdi Quraysh, wasu sun shiga cikin alƙawarin Qurayshawa. To tunda yanzu sun shiga cikin alƙawarin Qurayshawa, abinda aka tsare wa Qurayshawa su ma za a tsare musu, su ne Banu Damara a abin da ya fi inganta. Wasu sun ce ba Banu Damara ba ne, waɗansu ne wanda suka shiga cikin wannan alƙawarin, su ne Bakar ibn Kinana, Banu Bakar ibn Kinana. Nan an ce Masjid al-Haram, ana nufin farfajiyan harami, saboda Hudaybiyya duda ba harami ba ne amma ta zo gab bakin gaba take. To shi ne abin da ake nufi. Wasu suka ce alƙawarin ma da suka shiga lokacin da suke wannan place ɗin sun yi ne a can Ka'aba, shi ne harami. Amma an ɗauki ma'anan cewa bai'atul Hudaybiyya ne, to wannan waje an kira shi harami saboda shi ma yana cikin al-haram. Da aka ce Masjid al-Haram, ai ana nufi cikin haramul makki kenan, ba wai sai masallacin kawai ba. Kamar yadda Allah ta'ala ya ambata humul ladhina, a menene Allah ya ce humul ladhina kafaru wa saddukum anil masjid al-haram wal hadiya ma'kuban an yabluga mahilla, kamar yadda Allah ya faɗa cikin Fatih. To kaga nan ai ana nufin Hudaybiyya ne. Wakilo suka ce hum Quraysh, nan ana nufin Qurayshawa ne, wato a rike alƙawari ga Qurayshawa, su ne kawai da za a rike musu alƙawari na Hudaybiyya wanda suka yi su ma kafin su warware, wato hum Quraysh al-mustafnuna min qabl, wanda su ne aka istithna'in su tun a can baya. To Allah ta'ala sai ya faɗi shara'i su din ma da za a kiyaye musu, famastaqamu lakum, duk abin da suka tsayu muku na wannan alƙawarin yarjeje ne yadda aka yi, in sun tsayu a kanta, ai aqamu alal ahdi wa lam yanquduhu, suka tsayu akan alƙawarin ba su warware muku shi ba, fastaqimu lahum, to kuma ku tsayu musu da alƙawarin, mana yadda suka mu'amalance ku kuma haka za ku mu'amalance su dangane da alƙawarin da aka yi. An kulla alƙawari na zaman lafiya da sharaɗa, in sun kiyaye muku sharaɗin to kuma sai ku kiyaye musu, in kuma sun warware to kuma su watsi da shi, yaƙi ya dawo sabo. Ai fastaqimu lahum alal wafa'i bihi, kuma ku cika musu, ma din nan shartiyya ne. Allah ya ce inna Allah yuhibbul muttaqin, domin Allah ta'ala yana son masu kiyaye dokarsa. Wa qad istaqama an-nabi sallallahu alaihi wasallama ala ahdihim, annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsayu musu a kayan alƙawarinsu, bisa shaidar da Abu Sufyan ma ya faɗa tun kafin ya musulunta a gaban Hirakla, kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo a cikin Kitabul Iman. Hirakla ya tambayi tambayoyin da ya yi ma Abu Sufyan lokacin da ya je ƙasar Sham, shi kuma ya kawo ziyara wajen sarki Romawa, ya sa an kira masa Abu Sufyan da jama'arsa, yana musu tambayoyi a Abu Sufyan, ya ce in ya yi ƙarya ku ce ƙarya ya faɗa, ya gaya wa tafintansa wanda yake fassara masa. To a cikin tambayoyin sai da ya tambayi Abu Sufyan dangane da annabin, ya tambaya ya ce hal ya gadiru, yana yin yaudara, ma'ana in an kulla alƙawari da shi yana warwarewa? Abu Sufyan ya ce ba ya warware alƙawari, ya ce sai dai yanzu akwai alƙawari da muka kulla tsakaninmu da shi, amma ba mu san me zai yi a gaba ba. Sai ya ce duk hanyar da zai bi yana so ya ɓata annabi bai samu ba, wai anan ne dan shigar da wata magana da yake so ya nuna, amma ba a san me zai, ba su da tabbas. Yana tsoron kar ya faɗi ƙarya, mutanensa su ce ƙarya yake yi, a dawo gida ya ce ya yi ƙarya, shugaba ya yi ƙarya kuma yana mushriki. Yanzu ko shugabanni ga su nan sun zama makareta suna musulmi, Allah ka shirar da mu. To don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayu musu da wannan alƙawarin, hatta naqadu har sai da su da kansu suka warware alƙawarin. An yi alƙawarin shekara 10 ne, amma suka yi gajin hakurin shekara 2 kacal sai suka warware alƙawarin. Ta yaya suka warware? Da i'anati Bani Bakr khulafa'ihi, suka taimaka wa Banu Bakr, Banu Bakr ibn Kinana, wanda suke abokan yarjejeniyarsu ne, ala Khuza'a, suka je suka yaƙi Khuza'a, khulafa'ihi sallallahu alaihi wasallam, wanda su kuma abokan da suka shiga yarjejeniyar annabi ne. Don haka abokin yarjejeniyarka idan aka yaƙe shi, to tamkar an yaƙe ka ne, shi ne ƙawance mai kyau. To don haka tunda abin nan Qurayshawa suka taimaka ma Banu Bakr wajen yaƙan Khuza'a, to tamkar sun yaƙi annabi ne, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shirya yaƙi, aka je don a ɗauko fansa, shi ne wannan fatahu Makka da aka yi shekara ta 8. Kaga Hudaybiya an yi shekara ta 6 ne ko? Shekara 2 kuma suka warware alƙawari. Shekara ta 8 da yake haka Allah ta'ala ya tsara a lokacin a gama tsarkakewa jaziratul Arab daga dukkan ma'aikin shirka, sai aka fito Makka. Sai zamanto aka je aka ci abin nan su waɗancan abin nan aka yaƙin Hunayn, Banu Hanif, su ma aka ci su da yaƙi, shi kenan. Sauran ƙananan ƙabilu kuma suka dinga biyowa annabi Madina suna yin mubaya'a. To an ci manyan, ai shi kenan ko? Allah ya sa mu dace. Allah ta'ala ya sake cewa kaifa, to ta yaya ma za a yi alkawari da mushrikai? Ai kaifa yakunu lil mushrikina ahadun, ta yaya ma mushrikai za su zan suna da wani alkawari? Wa in yadhharu alaikum alhali, in sun sami nasara a kanku. Yadhharu, in sun sami nasara a kanku, wato suka sami rinjaye a kanku. Akan ce zahartu ala fulan, ai ma'ana galabtuhu idha galabahu, wato rinjaye ne. Kuma ana ambatawa abin az-zuhur, ana nufin wato hayewa a zamanto shi ne a sama. Wato akan ce zahartu alaihi, wato ai alautuhu kenan. Nan ne ma inda Allah maɗaukaki ya ambata cikin suratul kahfi ko, dangane da yajuju da majuju. Famasta'u an yadhharuhu wamastata'u lahu naqaba, ai ba za su iya tsallaka shi ba, ba za su iya hawa samansa ba. Famasta'u an yadhharuhu, ai ba za su iya hawa samansa. Qur'ana ana nufin ɗalewa a zamanto a sama, kai ne a sama. To shi ne Allah ta'ala ya ce yaya ma za a ce mushrikai suna da alƙawari, wani alƙawari za a riƙe musu? Wa in yadhharu alaikum alhali, in sun zan a samanku suka san nasara a kanku, Allah ya ba su wani nasara a kanku. Ayyadhharu bikum la yarqubu fikum illan wala dhimma, ba sa kiyaye muku. La yarqubu ayyura'u, ba za su taɓa kiyaye muku. Illan fikum, cikin lamarinku. Illan wani zumunci ba, dangantaka. Wala dhimma, ko wani alƙawari. Duk mushrikai, har ku duba har a yanzu ƙasashen kafirai idan aka yi yarjejeniya da su, to wallahi inda yarjejeniya ne aka yi da su, to suna kiyaye muminai ne matuƙar, suka ga muminan ne a sama. Inda aka yarjejeniyan zaman lafiya ba yaƙi, yaƙi ake yi sai suka ce to ai yarjejeniyan zaman lafiya, to sun ga cewa sun sha kashi ne. Amma a lokacin da suka samu wata saitara a kanku, su ne da wani abin nan, to za ku ga ba za su kiyaye muku wani dangantaka ba, ba za su kiyaye muku wani alkawari da ke tsakaninku ba. Ko a cikin mu'amala haka da ake yi, ko da ba yaƙi ba, a zamantakewa a ƙasa, za ka ga waɗanda suke ba musulmi ba suna rusuna muku ne a lokacin da ba su da wani iko a kanku. Amma daga lokacin da suka sami iko a kanku, to a nan za su fitar muku duk baƙin halinsu, duk abin da za su yi za su yi. Amma lokacin da ku ne a sama, to a nan kuma za a ga suna lallaɓa ku, suna muku biyayya, in an yi alƙawari suna kiyayewa, suna nuna cewa suna san ku, suna kaza. Amma wallahi a kun suka sami iko a kanku, baƙin halinsu zai bayyana. Haka lamarinsu yake. Wa in yadhharu alaikum la yarqubu fikum illan wala dhimma, in dai suka sami rinjaye a kanku, to ba za su kiyaye muku wani dangantaka ko wani alƙawari ba. to tunda har haka ne dabi'ar su akan me ku kuma za ku kiyaye musu wani alƙawari shine abin da Allah yake ambatawa dama tunda haka ne dabi'ar su babu wani alƙawari tsakanin ku da su wanda za ku yi alƙawari da su a cikin kafirai sai kafirun da suka tabbatar muku sun kiyaye alƙawari kuma a lokacin da kuke alƙawari da su ba sa sabawa to wannan babu laifin an yi alƙawari da su kamar yadda muka ji a baya amma irin wannan to babu bali uzukum mastada'u za su ta cutar da ku ne in sun sami iko Allah ta'ala ya ce yurbunakum bi afwahihim suna yardar da ku ne da bakunansu abi kamalamihimul hasan da maganar su kawai mai daɗi zakin bakinsu kawai za su nuna suna tare da ku haka suke zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama su yi ta masa magana mai daɗi idan saboda sun ga annabi yana da idan jaye amma matuƙar suka samu dama akan muminai to za su cuci muminai haka suke yi yurdunakum bi afwahihim suna yardar da ku ne da bakunansu kaga yanzu Allah ya nuna mana cewa kafirai da baki suke yarda da ku yanzu kaga waɗanda suke wai kira ila ittihadul adyan dinna waɗanda suke abin nan masu cewa wai Abrahamic religions a zo a haɗu waje ɗaya ni mai masu nan da suke kiransa ne interfaith Hassant interfaith wai suke kiransa interfaith sai a gayyaci wani activist da aka sani sai a bashi abin nan sai har Ingila akwai wani abokina da suka taɓa bashi kawai aka imbatin ɗinsa a kai su Ingila a irin wannan interface aka je aka zazzauna a round table masu addinai daban-daban kiristoci da yahudawa da wane ne a zo a sa musu topic ana tattaunawa kuma da masu suka tsatsara abinsu ba kuma debate ba ne ballantana kai ka kare wasu abubuwanka kuma su ne za su zo su dinga gaggaya muku ya gaggana dai wani makirci kawai da suka dinga tsatsarawa suna so su samu wanda za su dinga wanke musu kwakwalwa kuma wallahi suna nasara wallahi alazim suna nasara akwai wanda na taɓa gani wanda shi ya sabbaba na fice a wannan group din wani ne ya sa ni a wani group din yan boko shikenan na hakura da yake an ce na addini ne to ashe shirgi kala-kala suna nan a ciki aka dinga jayayya da wani ni dai ban sa baki ba dama ba na magana ni a ciki sai dai in karanta amma da naga abin ya yi tsanani sai na fita group din dagewa yake yi wasu suna kawo masa hujjoji da dalilai a Qur'ani da hadisan manzon Allah amma yana cewa kafirai ba za a ce musu kafirai ba kiristoci ba za a ce musu kafirai ba billahi alazim sai da a ce musu kirista saboda tsaban lalacewa yake cewa wai Qur'ani ma bai ce musu kafirai ba sai dai ya ce musu ahlul kitab ya dinga kawo su dalilai wanda in mutum mai karamin karatu ne sai ya rinjayar da shi da wannan saboda yana da ilimi an dora shi kuma akan wani abu sai na fahimci irin yan interface din nan nan ce to ni ba na cikin irin wannan shirgin ba an koma gefe balle ne yana yi ta ɓaci ko tunda ba baki zan sa ba wasu suna yi a madadina suna sa kawowa kuma duk irin dalilan da ni zan iya kawowa har ma wataƙila nasu dalilan ya fi nawa zurfi amma Allah bai amince ba sai ƙara kawowa wasu dalilai suke interfere to su dama kullum su yurbunakum bi afwahihim ƙarya suke yi da baki ne suke faɗa saboda suna so su raba ka da addininka haka su suke wata aba kulubuhum kuma zukatansu suna kin cika muku alƙawara in sun yi alƙawari da ku to zakin baki ne a baki amma zuciyarsu bata yadda ba Allah ya ce wa aktsaruhum fasiqun mafiya yawan su fasikai ne ana nufi naqiduna lil ahdi ai dukkan kafira yayi fusak ne duk wani kafir ai fasiki ne haka ne ko to amma akwai fasikancin da bai kai kafirci ba to anan dai ana nufi wa aktsaruhum fasiqun ai naqibuna lil ahd haka da yawa daga cikin mufassirun suka ambata masu warwarewa alƙawari ne Allah ta'ala ya ce ishtaru bi ayati llahi thamanan qalila suna musanya ayoyin Allah da dan kuɗi kadan dan amfani kadan minar duniya na duniya wato za su musanya ayoyin Allah da ɗan amfani kaɗan za su ƙiya shirye da Allah ya kawo a cikin alƙur'ani a madadin wani ɗan amfani da za su samu na duniya ai tarakuttiba'aha sai su kibin shari'ar alqur'ani da shahawati wal hawa saboda sha'awoyin su da kuma san rai Allah ya ce fasaddu an sabilihi kuma sai suna toshewa hanyar Allah addinin Allah kenan su toshe mutane daga binta innahum lalle su sa'a ma kanu ya'malun abinda suke aikatawa ya munanan ji Allah ai amaluhum hadha irin wannan aikin nasu la yarqubuna fi mu'minin illa ai ba sa kiyayewa wani mu'mini wata wani kusaci wala dhimma ko wani alƙawari wa ulaika humul muhtadun waɗannan su ne 'yan ta'adda nan za a ga kamar nanatawa akai ai an faɗa a baya la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma nan ma aka sake nanatawa amma daga cikin al-fassirun magabata a cikin tabi'ai an-nuhas wannan yake cewa laysa hadha takriran ba nanatawa akai ba yace walakin al-awwal li jami'il mushrikeen na farko can da aka faɗa dukkan mushrikai ne aka hada su aka ambaci cewa ba sa kiyayewa mu'mini kusaci ko kuma zumunci wa in yadhharu alaykum la yarqubu fi mu'mini in dai sun samu rinjaye a kanku to ba za su kiyaye muku wani kusaci dangantaka ba ba za su kiyaye muku wani alƙawari ba ko da ku dangin su ne in dai kuna musulmi suka samu iko akan ku za su cutar da ku kuma kowane irin alƙawari kuka kulla in dai kai mu'mini ne suka samu rinjaye a kanka to za su warware alƙawarin wannan an faɗa ne ga dukkan mushrikai wannan kuma yace wa hadha lil yahudi khassa wannan an ambata ne ga yahudawa kawai me dalilin sa yace ai Allah ya faɗi wata siffa wanda take yahudawa suke da ita aka siffanta su alqur'ani da ita shine ishtaru bi ayati llahi thamanan qalila sauran mushrikai ai ba su da ayoyin Allah amma su ne wanda aka ba su at-taura kuma at-tauran ya nusar da su zuwa ga imani da alqur'ani amma sai suka ki ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴansu dan sun ga alamominsa a cikin al-taura amma an bata musu su ahlul kitabai zalika masaluhum fit hatta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ambaci siffofinsa a cikin alqur'ani to kaga nan da aka ce ishtaru bi ayati llahi thamanan qalila yahudawa ne suke da wannan sifa fasaddu an sabili to kuma sai Allah ya gini khasatan su ma yahudawa su kan su ne ma suke gaba gaba wajen wannan sifa ta kin kiyaye wa mu'minai wata dangantaka ko kin kiyaye musu wani alƙawari idan sun kulla da su Allah ka shirya da mu na'am
fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa ikwanukum fid din ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد أهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم
to duk da wannan sifa ta su da aka ambata mushrikai gaba gari har zuwa kan yahudawa da alƙawarin su da aka ce ai watsi da shi sai waɗanda suka kiyaye alƙawarin waɗanda kuma aka kebance da dai dukkan abin da aka ambata na baran-baran sai Allah ta'ala ya kawo ta ka'ida saboda ai ba su ake su ci gaba da shirka ba ba kuma so ake a ci gaba da sabani da su ba. Abin da ake bukata shine a dawo a haɗu waje guda wajen bin Allah da manzansa. Don haka Allah ya ce fa in ta'abu, idan ku har suka tuba kenan suka yi imani, wa aqamus salata, suka tsaida sallah, wa atawuz zakata, kuma suka bada zakka. To kaga wannan kamar yadda muka bayani a baya sune ginshikai, sune ginshikai waɗannan abubuwa guda uku. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata. To in har suka aiwatar da wannan, Allah ce fa ikhwanukum fid din, to sun zamanto ƴan uwanku ne a cikin addini. Ai fahum ikhwanukum, sun zama kenan ƴan uwanku a cikin addini, mana yanzu sun zama musulmai. Al muslim kuma akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwa, don haka an zamanto daya. Wa nufassilu al ayati liqaumin ya'lamun, Allah yace muna fayyace ayoyi mu bayyana su ga mutane waɗanda suke sani. Ayata dabbarun, waɗanda suke lura. Nan an tallata musu musulunci ne, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya ma ahlul kitabain, qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Nan ma sai Allah ta'ala ya taya musu akan idan har suka zo suka kiyaye waɗannan ka'idoji na imani, suka yadda da Allah shi kadai aka fi dokar sa shine mai zayyanawa, to shikenan. Ai yanzu wannan kalma ta hada tsakanin mu, don haka idan har ana son wani interfaith dialogue, Musa kanmu guda ɗaya ne. Qul ya ahlal kitabi, ba mu ne muke tsara addinin Allah ba, Allah ne ya tsara addinin sa. Mu me aka dora mana mu yi? Mu bi ne kawai. Mu abinda aka ce mana game da addinin Allah mu bi. Ba wanda ya ce maka ka yi masa kuskurima, ba wanda ya ce maka ka kago, ba wanda ya ce maka ka rage ko ka kara. Yadda yake nan haka yake, ba abinda ake bukata a wajenka, ba final meeting. Yadda addinin yake haka za ka yi shi. Mu ittiba'i ne namu, su ne addininsu dama ya gaji kagawa, ya gaji canjawa, ya gaji a yi masa kuskurima, ya gaji a masa kanikanci. To don haka mu addinin mu ittiba'i ne. To abinda Allah ya faɗa na interfaith dialogue shine dama ya faɗa tun da, yace kul, kace musu ya ahlul kitabi, ya ku wanda aka ba wa littafi bi yahudu da kirista, ta'alu ila kalimatin, ku zo zuwa ga wata kalma mana sawa'in bainana wa bainakum, za ta hada tsakanin mu. Kalman nan ita ce za ta hada tsakanin mu. In har ana son haduwa waje ɗaya, to ita ce mai hada mu. Allah na abu da illa Allah, kalman bauta kowa sai Allah shine abin bauta. Allah ba shi da ɗa kuma bai haifa ba, ba a haife shi ba, kuma ba shi da abokin tarayya. A kan wannan za a tsaya. Wala nushrika bihi shay'a, kada mu yi shirka da shi da kome. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban, kada a riƙi sashe mu sashe ababen bauta, kamar yadda su Yahudu suke kiran malam, suke riƙon malamansu, su suke sanya musu doka. Kirista ma suna riƙon malamansu, sai suke sanya musu doka. Abinda suka ce ai shi ake yi, ko da babu a cikin littafinsu, in sun ce ai kaza shikenan shi ake yi. To in aka yi watsi da wancan shikenan. To don haka Allah ta'ala nan ma ya tallata musu fa in tabu, idan har suka tuba suka yi imani a bisa sharaɗin imani na musulunci, wa aqamus salata, suka tsaida sallah, wa atawuz zakata, suka bada zakka, fa ikhwanukum fid din, to sun zama ƴan uwanku a cikin addini. Wa nufassilu ayati liqaumin ya'lamun, muna fayyace ayoyi mai bayanan su ga mutane waɗanda suke sani, waɗanda suke yin lura. Amma fa Allah ya ce wa innaka tu aymanuhum, idan suka warware rantsuwoyin su, an kawo rantsuwoyi a alƙawari a matsayin rantsuwa, domin da abin da ka alƙawaranta to matsayin rantsuwa yake. Wa innaka tu aynaqabu, idan suka warware aymanuhum ay muwathiqahum, alƙawaran da suka kulla da ku, min ba'di ahdihim, bayan kuma sun riga sun kulla alƙawari, bayan alƙawarin su sai suka warware, wa da'anu fi dinikum, har ma suka yi suka ga addininku, suka soki addininku, abuhu suka aibata shi, suka aibata wata doka ta addininku. To sai Allah ya ce faqatilu a'immatal kufr, to ku yaki shugabannin kafirai, ru'asa'ahu shugabannin, ku karkashe su. Wa fihi wad'u adh-dhahir mawdu' al-mudmar, da ce ana kawo hum lamiri sai aka ce kafirai, ba a ce faqatilu a'immatahum ba, sai aka ce faqatilu a'immatal kufr, dan a nuna me warware alƙawarin da suke yi da kuma suka a addini, musamman wanda ya soki addinin musulunci ya kafirta. Wannan shine malamai suka kafa dalili da wannan aya. Malamai suka kafa dalili da wannan aya, wanda ya suka a addinin musulunci ya zama kafir, wanda ya soki annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zagi annabi a ƙarƙashin wannan aya suka ce ya zama kafir. Imam Malik ibn Anas, Layth ibn Sa'd, Ishaq ibn Rahawayhi, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Shafi'i, duk fatawar da suka faɗa kenan. Kuma akan haka jumhurin malamai suka tafi akanisa. Suka ga addinin musulunci kafirci, zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kafirci ne dangane da wannan aya. Domin Allah ya ce wa innaka su aymanahum, ai warware alƙawari kan dama an ce suna muku, sai aka ce a matsayinsu na kafirai suke warwarewa, sai aka ce kuma wada'anu fi dinikum, kuma suka yi suka ga addininku, suka soki addininku. To sai aka ce faqatilu a'immata al-kufr, to ku karkashe, ku yaki shugabannin kafircin nan, ma'ana wanda suka yi kafirci shine sukar addini ko zagin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Malai ce wannan nuktatu fi annahum li muharabati al-a'imma yanqadul atba, point din da aka ambata nan wato shine idan aka yaki shugabannin kafirai aka karkashe su, to mabiya kuma za su bi. Su kafirai haka suke, in ka kashe shugabannin su to mabiyan kuma sai su yi saranda. Musulmi ne ba sa saranda dan an kashe shugaba, in dai yaki yake to ba sa saranda dan an kashe shugaba. In an kashe shugaban sai a sake nada wani, haka ka'idar musuluncin take, har sai an kai gaci. Shi yasa ka annabi ya nada shugabanni guda uku, ya ce fa alaikum zaid, na dora zaidu akan ku, fa in usiba fa ja'faru, in an kashe shi to ja'far ne, fa in usiba fa abdullah yani ibn rawaha, in kuma an kashe shi to abdullahi dan rawaha ya zama shugaba. Kuma hakan ya faru, aka kashe zaidu, ja'far ya dauki tuta aka kashe shi, abdullahi ibn rawaha ya dauki jagoranci aka kashe shi, yakin da musulmi suka fara yi da romawa aka kashe shi, to yanzu iya shugabannin da annabi ya nada sun kare, sai a zauna haka. Khalid ibn al-Walid shi kuma sai ya dau tuta ya jinjina ta, kuma sai Allah ta'ala ya bashi budi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa akhadha khalid wa laysa min al-umara fa fataha Allahu ala yadayhi, amma Khalid ya dauki tutar bai daga cikin shugabannin da nada, amma Allah ta'ala ya bada budi kuma a hannunsa. To kaga annabi ya jaza, inda ashe in an kashe shugabanni kuma zama za a yi, ba shi aka yadda da shi ba, ashe idan wani ya zo shi kuma ko da ba a nada shi ba, sai ya ga cewa shi ahali ne na abin, kuma ya dauki tuta kuma ya jinjina a wajen yaki domin a samu nasara, shikenan musulunci ya jaza. To nan Allah ta'ala ya ce faqatilu a'immatal kufr, ku kashe shugabannin kafirai din, domin da yin haka ne wato yanqadul atba, su waɗanda suke binsu za su zan yanzu su an ja su. Wayal tafitu anzaruhum bisur'a, yanzu kallon su zai juyo da gaugawa zuwa ga musulmai. Wa idza masada al-a'immatu an yantasiru, domin idan har ya zan shugabannin su ba su iya taimakon kansu, in qadu kulluhum bi sahula, to duk gaba ɗaya sai su zan sun jayu cikin sauki. Daga an kashe shugabanni, wallahi musulmai wannan logic din suka dinga amfani da shi, da aka tafi wannan futuhat da aka samu sai su yi targeting din shugabanni a filin yaki, in so kashe komandan yaki sai ka kuma Allah ya sa an samu nasara, sai jama'a su tarwatse, sun yi amfani da shi maromawa, sun yi amfani da shi a farasawa, kuma Allah ta'ala ya ba su nasara akan haka. Allah ya ce innahum la aymana lahum, domin su shugabannin kafirai ai ba su da wani alƙawari da za a kiyaye musu. Wa fi qira'atin wa ta qira'a innahum la imana lahum, ai ba su da imani. La'allahum yantahun, an ce ai haka ne a kashe shugabannin, wala alla mabiya za su hanu daga kafircin su dawo zuwa ga tafarkin da Allah ta'ala yake so. Sai Allah madaukaki ya ce ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum, shin ba za ku yaki kam mutanen da suka warware alƙawaransu ba, alƙawaran da suka muku na zaman lafiya amma suka warware suka muku bita da kulli da yankan baya, to ba za ku yaƙe su ba. Wa hammu bi akhrajir rasuli, kuma sun yi nufin tun farkon lamari su kori annabi sallallahu alaihi wasallama su fidda shi daga Makka. Lamma tashawaru fihi bidarin nadwa, lokacin da suka yi wato shawara dangane da fidda annabi sallallahu alaihi wasallama a wani waje da ake ce da shi darun nadwa kusa da wato Kaaba, wani assembly hall ne wanda ɗaya daga cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdumanaf shine ya gina. A wancan lokacin ake haduwa domin a tattauna akan abin da ya shafi Qurayshawa. To shugabannin Qurayshawa zamanin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama, kullun shawararsu mummuna shawara ce yaya za a bushe hasken Allah, yaya da ƙarshe ma suka ce kai ya kamata mu dau mataki na ƙarshe kawai akan sa. Allah ya faɗa cikin suratul anfal, wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Katina a lokacin da kafirai Qurayshawa suke shishirya maka dabara, suka kawo shawara guda uku, liyuthbituka ko su daure ka life imprisonment har ka mutu kana daure, ko kuma wato aw yaqtuluka ko su kashe ka, aw yukhrijuka ko su kore ka a garin. Wayan kuruna suka yi ta shirye da barbarun su, wayan kurullahu Allah ya maida dabarar ta koma kansu, wallahu khairul makirin, don Allah shine mafi alherin masu shirye dabara. Don haka dabarar ta sai bata yi tasiri ba, Allah subhanahu wataala ya nuna musu gazawarsa, ya nuna musu gazawarsu yadda abun bai yiwu ba. To shine nan Allah sai yake tuna musu. Wasu malamai suka ce wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marwa, alhali su ne suka fara muku yaki tun farkon lamari. Wasu suka ce abinda ake nufi wa hum bada'ukum awwala marwa, ai su ne tun farkon lamari suka zo a Makka suka kwace muku dukiyoyinku da kuka yi hijira. Wasu suka ce wa hum bada'ukum awwala marwa, ai su ne suka so matsokananku. Ala ai halin nan Allah subhanahu wataala yana faɗan dalili wanda za su zamanto hujja ga muminai wajen yaƙan waɗannan mushrikai, kada su ce za su rangwanta musu ai ga abin da suka muku a baya, bayan kafirci da suke yi, bayan ƙiyayya da suke da addininku, sun ma yunƙuri su kashe annabi sallallahu alaihi wasallama ko su kore shi a garin, sannan kuma batun yaƙin ma su suka fara tsokananku, to dan me yasa za ku rangwanta musu? Allah ya ce wa hum bada'ukum awwala marwa haythu qatalu khuza'a, nan sai aka fasara cewa yayin da su ne suka je suka yaki khuza'a hulafa'akum, waɗanda suke abokan ƙawancenku, ma bani Bakar tare da banu Bakar ibn Kinana hulafa'a Quraishin, waɗanda suke su kuma abokan haɗaka ne na Qurayshawa. Fama yamna'ukum an tuqatiluhu, to me zai hana ku yake su? Domin lokacin da aka yi bai'atul hudaybiyya kamar yadda muka sha faɗa a batun a baya a cikin siyakin da aka kulla tsakanin musulmi ne da kuma Qurayshawa, to amma a lokacin sai Khuza'a su sai suka ce mu mun shiga cikin ƙawancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu muna tare da shi, ma'ana abin da ya shafe shi ya shafe mu, mu ma mun fada cikin ƙawancensa. Su kuma waɗancan banu Bakar sai suka ce mu kuma mun fada cikin ƙawancen Qurayshawa, abin da ya shafe su ya shafe mu. To kai kenan yanzu Khuza'a da banu Bakar su ma sun zama tamkar Qurayshawa ne ko kuma musulmi, ko ba haka ba? To don haka abin da sai su banu Bakar suke ambushin din Qurayshawa a wani waje da ake shi ma'ul mawatir, sai suka zo suka kakkashe su, kuma Qurayshawa suka basu taimako. Banu Bakar ibn Kinana suka yi ambushin din Khuza'a, kuma sai Qurayshawa suka taimake su, kuma aka taba waɗancan. To kuma tunda su suka taimaka ma abokan kawancansu, wajen yakar abokan kawancan annabi, to kuma annabi ne zai kyale? To shi ne aka ce wa hum bada'u kuma awwala mara, ai tun farkon lamarin da masu suka tsokane ku, to kuma yanzu ku ne za ku kyale su? Su suka so mu kawo muku attack, kuma yanzu dan kun mai da martani shikenan sai ya zama to fitina? Dan me yasa ba za ku yake su ba? Ku tashi ku je ku yake su. Allah ce atakhshawnahum, tsoron su kuke yi? Atakhafunahum, tsoron kafiran kuke yi? Don haka in kafirai suka tsokane ku, kar ku kyale su. A tsari wanda yake na addinin musulunci ake yin yaki, ba kawai a lokacin da wani musulmi da wani kafiri an yi fada a kayan wani abu wanda Allah ya san meye ba, shikenan ya kururuwa ya ce wai yo ga arna sun yi kaina, kowa musulmi ya dauko kulke ya zo kuma ai ta duka ba. A ba irin wannan kuma shirgi ne, musulunci bai ce haka ba. Ana maganan yaki ne a karkashin kiyada. Shi yaki ba a fita yaki sai babban komanda ya ce aje ai. Waye babban komanda? Shi ne amirul umma, shugaban jama'a. Sai in ya ce aje ai yaki, tukunna ke fita. Kuma shi yake calling back yaki, kuma shi ne yake shirya yarjejeniya tare da cewa amintaccen musulmi idan ya kulle yarjejeniya da wani, to musulmi suna kiyaye masa wannan alfarma. Wa yas'abi zimmatihim adnahum, kamar yadda annabi ya faɗa. Ko da kaskantaccen mutum ne, matukan salihi ne, yardajje a wajen shugaba, kuma ya kulla alkawari a madadin al'umma, to za a kiyaye masa. Shi yasa Ummu Hani lokacin da ta bada jiwar ma wani, Ali ibn Abi Talib ya mata inkari, ya ce wallahi sai na kashe. Da aka fito Makka ta ce ba za ka kashe shi ba, ni fa na bashi immunity, na bashi kariya. Ce ai kafiri ne, ya yaƙe mu yayi kaza da kaza, sai ta kawo kara wajen annabi. Ya manzon Allah ya ce wace ce? Ta ce Ummu Hani ne, ita kuma yar Abu Ali ibn Abi Talib, yar gina Abu Talib. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yake faruwa? Ta ce kaga wancan dan babban naka, haka ma ta faɗa. Tana nufin Ali ibn Abi, ta ce kaga wancan dan babban naka, na bada kariya a wani mutum, kuma yake cewa wai sai ya kashe shi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai mu muna bada kariya ga wanta, kada ajarna man ajartiya ummu hani, duk wanda kika bashi kariya mu ma mun bashi kariya ummu hani. Sai dai farin ciki ta je ta ga wa Ali, ta ce to ga abin da annabi ya faɗa, shawuru minka. To dan ka shugaba shine yake bada, yana iya daurar runduna babba, yana iya jagoranta da kansa, yana iya wakilta wani ya jagoranta, kuma yana iya daura karamar runduna sarriya wanda za ta kai hari ta je ta dawo. Duk ana yin wannan. To Allah ta'ala ya ce atakhshawnahum, shin tsoron su kuke yi? Fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin, Allah shine yafi cancanta ku ji tsoron sa in dai har ku mu'minan ne da gaske. Mana kada ku ji tsoron kafirai a duk lokacin da kafirai suka takale ku, shugabanninku suka ce aje a daura yaki a yake su, to da dai kada ku ji tsoron su. Allah ta'ala shi za ku dan farar da zukatanku gare shi za ku ji tsoron, kar ku saba masa. Amma kada ku ji tsoron wai fuskantar kafirai, za ku saba wa kafirai, ko kuma amfanin da kuke samu a wajen su zai yanke, ko kuma za a kashe ku. Ai a wani go Allah ya ce in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allahi ma la yarjun, in kuna tsoron in an sare ku za ku ji raɗaɗi ne, ko in an samu ku ƴan bago za ku sha wahalan talauci. To ai su ma in an sare su suna ji raɗaɗi, kuma su ma in kun ɗau martani a kansu na kasuwanci su ma za su kwala kamar yadda kuma kuke ɗanɗanawa. Sannan kuma ku kuna yi don neman yardar Allah ne, su kuma don duniya suke yi, kuna fatan samun aljanna, su ku ba sa tunanin samun komai in banda ita duniyar, dan ita suke faɗa. To don haka Allah ta'ala ya ce wa mu'minai kada a ji tsoron kafirai, Allah shi kadai za a ji tsoro. Don haka Allah ya ce qatiluhu, umarni ya faɗa, ya ce ku yaƙe su, yu'adhibuhumullahu bi'aydikum, Allah zai azabtar da su da a bisa hannayenku. Ai Allah zai karkashe su ta hannayenku. Wa yukhzihim, kuma Allah ta'ala zai walakanta su. Yudhilluhum bil asr wal qahr, Allah zai kaskantar da su, a kama waɗansu su zaman tofar sunoni, a tankwasa su, kuma dole su ba abin da ake so in an samu rinjaye. Allah zai bada wannan ta hannunku, Allah shine mai yi. Umar bin Khattab in ya daura sariya ko ya daura runduna hudubar da yake musu idan za ta bojin yaki sai ya ce to ku sani mu mutane ne inna qaumun a'azzana Allahu bil Islam wa mahama btagayna al'izzata fi ghayrihi adallana Allah mu mutane ne wanda Allah ya ba mu daukaka a duniyar na dalilin musulunci da mu ba kowa bane muna cikin garuruwan mu ba san mu ba duniya amma yanzu Allah ya daukaka mu ne muke mallakan duniya ya mana wannan ne a dalilin musuluncin da muke rike wa mahama btagayna al'izzata fi ghayrihi duk lokacin da muka bidi samun daukaka ba ta hanyar musulunci ba muka ce ta wani guza mu samu to azallana Allah sai Allah ya kaskantar da mu yanzu musulmi suna ga cewa za su samu daukaka ta wasu hanyoyi ne sai Allah ya kaskantar da su da yawa daga cikin daulolin musulmi sun kaskanta me ya saka saboda suna ga cewa ba ta musulunci za su samu daukaka wasu da barbarun su ne yanzu ko misali a nan Najeriya daukakan da su abin nan wasunansa Ahmadu Bello da tafawa balewa suka samu a siyasance a kasan nan aka rasa yadda za a yi da su aka ce sai dai a kashe su don wallahi a siyasar an yi sun fi kowa iyawa ko ba yadda aka iya da su abinda suka ga dama shi yake gudana wallahi su suke dominating din parliament kuma majority carry the vote abinda suka ga dama shi yake yi an yi kutungwilar an yi kullakullin an yi wane ne an shirya boko din amma bokon ya gagarce su diploma ne da su ita ma daga baya suka yi su ko dancan boko ne da su sun koshi da shi a wancan lokacin ma a walo masters ɗinsa a ƙasar Turai a Ingila masters ɗinsa kuma a law first degree da second degree a law yayi kuma a zikiwe a wannan lokacin ma a zikiwe PhD yake da shi kuma a America yayi ya zauna a can ma ya aiki tukun na kafin ya dawo shiga siyasa su kuma diploma ne sun cika bakin su da goro ga carbi sai rawani ko ba su daina nafila ba ba su daina azkar ba kuma duk inda suka je za su nuna su musulmi ne sardauna ya kifa alkabba ga rawani shi ba ruwansa in Ingila za a je da rawanin su za su tafi haka suke su ba sa kunyar addinin nasu kuma ba za ka same su a aikin ashaba ko ba za su saci kudinka ba dan inda sun sata da an gani ba su da komai haka suka yi shi yasa sai suka zama sun gagara amma ne yanzu fa da suke shirgi ne gani suke a wata hanyar ne za su samu daukaka sai Allah ya kaskantar da su yanzu ga su nan sun zama yuyuyu har nan ne suke juya su suke tsokanin hancin su yadda su ga dama me yasa sun nemi izza ba a inda ake samun ta ba ku dawo ga addinin Allah ku tsayu a kansa babu apology a addinin ku ku kuke aiki a tsaye ko za a tsangwame ku a kasashen duniya ku duba Afghanistan suka ce mu akan addinin muke yan Taliban aka yaƙe su tun 2001 aka dinga yaƙen sama da shekara 20 aka sanya su suka fada cikin duwatsu suka kuyi a kogo abinci baya kai musu kuma ana musu ruwan bama ba mai suka sha wahala aka kakkashe wasunsu kuma aka dinga ci gaba da gwagwarmayar ba a fasa ba a ƙarshe kuma dole aka dawo aka basu addinin nasu yanzu suka dawo da dokar tasu ta da cewa mace ba za ta yi yawo a ƙasar ba sai da hijabi da niqabi kuma mace akwai ayyukan da ba za ta yi ba aka sake dawowa da da din saboda ba su yi apology ba ba su mika kai bori ya hau ba sun tsayu akan abin da Allah din ya ce din kuma sun yi riko da shi kuma sun yarda komai ya same su akan wannan tafarki ba za su fasa ba kuma a ƙarshe sai Allah mana proving ashe ko a zamanin yanzu arnan duniyan ba su isa komai da kai ba in dai ka tsayu akan addinin Allah kuma aka tafi aka bar musu makaman da jiragen da komai na buniyoyi da aka suka bar su kuma suka mallaka to ai Allah ne yake yi Allah ne yake yi tsaya a addininka rike addininka a nan ne daukaka take insha Allah Allah ta'ala ya ce wa yansurukum alaihim qatiluhum ku yaqe su yu'adhibuhum Allahu bi aydikum Allah zai azabtar da su ta hannayen ku ma'ana a karkashe su wa yukhzihim Allah zai walakanta su ya kaskantar da su wa yansurukum alaihim Allah zai taimake ku akan su ya ba ku nasara ويشفي صدور قوم مؤمن كذوبا لفظن ده الله ويشفي صدور كما الله يوركد ده زكاتا نكرا زمو مني ده أبن ده سكي جي نرشن جن دائي na abin da aka musu ga da ƴan uwansu yanzu Allah ya ba su dama Allah ya ba su dama akan kafirai yanzu zuciyarsu ta yi sanyi an warka musu da zuciya bi ma fu ila bihim game da abin da aka musu a baya wa hum banu khuza'a sune kaman banu khuza'a aka ji aka rutsa su haka kawai basu ci ba wasu sha ba haka ne karkashe su ko ana nufin mu'minan baki daya abin da aka musu tun farkon musulunci a kama wannan a kashe ku duba irin walakancin da aka dinga yi ma musulman farkon nan kuduba abin da ake Muhammad ibn Yasir da matarsa Sumayya sune farkon waɗanda suka so mai shahada a musulunci waɗanda aka fara kashe su a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tara mu da su a cikin aljanna domin annabi ya ce ayin aljanna ne yace fa sabrun ya ali yasir fa inna mu'idakum aljanna ku ci gaba da hakuri ya ali yasir lallai wajen haduwarku matukarku inda aka muku wa'adi shine aljanna to kage yanzu abin da aka yi ta mu'mini a wancan lokacin yanzu su ma za su ga gashi Allah ya rama musu akan kafirai zuciyarsu za ta sanye tun a nan duniya Allah muna roƙonka domin girman zatinka ka sanyaya mana zuciyarmu akan Netanyahu da mataimakansa yadda ka sanyaya zuciyar manzanka sallallahu alaihi wasallama da sahabbai a kayan shugabannin Qurayshawa muma Allah ka sanyaya mana zuciyar Allah yace wa yuzhib ghayza qulubihim kuma ya tafiyar da takaicin da suke ji a zuciya wa yatubu Allah ala man yasha kuma domin in an san nasara akan kafiran Allah ta'ala ya sanya tuba ga waɗanda ya ga dama a cikin kafiran bi ruju'i ila al-islam domin wasu in an ci su da yakin kuma wannan zai sassauta zuciyarsu za su shaurari kalamin Allah kuma har su dawo zuwa ga musulunci ka Abi Sufyan kama Abu Sufyan kaga da shi aka yi har zuwa karshe hatta fatuhu makka da shi aka soma shishir yadda za a je a yaki annabi aka nuna cewa ba mu yadda ku shiga mana ba shi ma ya je ya ce ba mu yadda ba amma daga karshe da aka zo aka shigan da karfin tuwo unwatan kuma Allah ta'ala ya haskaka zuciyarsa ya musulunta da yawa daga cikin su irin su Suhail ibn Amr wanda shine ya ba da shibta na abin da aka yi da yawa irin su Ikrimah ibn Abi Jahl irin su Safwan ibn Umayya da yawa daga cikin kafirai wanda sun nuna tsananin kiyayya da gaba ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma bayan da aka yi nasara Allah ta'ala ya maido da su zuwa ga musulunci kuma suka je suka yi shahada ma suka yi shahada kamar Ikrimah shahada yayi a filin daga Ghazwatul Yarmouk lokacin ana yakan Romawa last yaki da ake da Roman Empire anan shahada bayan yayi abin da yayi saboda shi Ikrimah da shi da Khalid a lokacin Qurayshawa suke tsera su a matsayin jaruntaka da iya strategic yaki Khalid din ne dai Allah ya daukaka sunan sa yafi na Ikrimah amma Ikrimah shi ma ba kan wallasa bane a wajen yaki dan gina Abu Jahl amma kuma yanzu yana aljanna insha Allah to Allah ta'ala yace wallahu alimun hakim Allah madaukake masani ne kuma wanda yake mai hikima Allah shi yake tsara abin da yake dama muna roƙon Allah ta'ala ya mana mai kyau dan za mu tsaya insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda muke kuskure Allah ya yafe mana Allah muna roƙonka ka yafe mana kurakuran da muke yi laifuffuka suna nan mun cika duniya da ita amma muna roƙonka ya Allah kada ka kama mu da abin da muke ya Allah ka ranjaye da rahamarka akan mu sama da intikaminka rahamarka ta ranjaye intikaminka Allah muna roƙonka yafe mana Allah kada ka kama mu da abin da muke Allah ka shayar da mu ruwan sama Allah ka ba mu dama da mai albarka Allah ka ba mu amfani wanda yake mai albarka da zai kai mu zuwa ga abin da ake bukata Allah ka yaye mana kunci da damuwa da walhalu da bala'i da curuta da musibu da ake fama da su a wannan ƙasa wahalhalu da ake fama da su na talauci wahalhalu da ake fama da su da fargaba da ake fama da shi da tsanani da ake fama da shi na waɗannan da suke tadawa mutane hankali da aka sabbaba gabas da yamma kudu da arewa ko ina ga suna in ba Boko Haram ba ƴan kidnapping in ba ƴan kidnapping ba ƴan daba in ba ƴan daba ba, barayi, in ba barayi ba, gashi nan dai ƴan drugs masu kusa sai da mutane kwaya ana haukata yara, gashi nan al'amura kala kala ne, fitintunu da sun cika duniya. Ubangiji Allah ka kawo mana sauki, Allah kada ka kama mu da abin da muke aikatawa, Allah ka zaunar da mu lafiya. نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الحنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت العفو الغفور. اللهم اهدنا سبيل الرشاد وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على خير خلقك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته والتابعين.